تفسير الأحداث والأحكام القرآن مجلد لكم مشاهد جريحة وليس الجبل يمين ولا شمال الله يطبق ياتي من يمكو الكواري جيفا دوتا داما سيجا أي دوتا فاشد داما ولا شمال كما دوتا بايها أما الله ياتي ياي الكواري جاء النبي موتا ولمنا جاتي فيني داما دوتا وإذا قيل خذ عن يمين الجبل فمعناه خذ على يمينك من الجبل فتوالين دا إتين في شيء دامر النبي موسى هذا كتن دي حوكم وانن دوتا باوي دوتا كي دام كوي كي لغبلا إنما كنت دي أنا نجم دامر النبي موسى جين جانب الطور الأيمن وتجيبا دوتا كدام إذا كاهو دوتا تجيبا دامر jefan daman ka ke nan ba daman dutsen ba shi ne shi ne abinda wannan shi ne abinda Imam Qurtubi yake fassara ba to kan da jabal wa da yayi Musa in hada wannan dutsen yana daman annabi Musa lokacin da ya isa gare shi alaihi salam to malamai da yawa suna tabbatar da cewa inna hadhihi al-mu'ahada kanat inda jabal ko wannan alƙawari da Allah Maɗaukaki ya yi ma annabi Musa na al-munaja ya kasance ne a wajen dutsen to malamai da yawa kuma ana ruwaitowa daga Abdullah ibn Abbas daga cikin malaman farko kuma akwai fahimtar ibn Aliya kamar in ka duba tafsirin al-Imam Qurtubi al-Imam Bagawi al-Imam Abudi wa gairu waɗannan littafan tafsirai duk sun tabbatar da cewa akwai inda Allah Maɗaukaki ya yi ma annabi Musa alayhi salam a alƙawarin munajati ya fara mana cikin alqur'ani wa wa'adna kum jahiba suri al-ayman wannan ya tabbata da cewa kan wannan dutse na tuwa Allah madaukaki ya gada da annabi Musa alayhi salatu aka samu munajati dai ba ko ta hujja da take tabbatar da wurin da dutse yake a yanzu domin akwai mutane da yawa waɗanda na sani suna kokarin ziyartar dutsen tuwa akwai mutane da na sani waɗanda ke da wannan ƙoƙari na ga cewa sun ziyarci wannan dutse saboda ya samu irin wannan muhimmanci a tarihi na addinin musulunci Allah Maɗaukaki ya yi munajati da annabi Musa alaihi salam a kan wannan dutse zama ka yi sa mutane da yawa ke ƙoƙarin su ga cewa sun je babu wata hujja ingantacciya ta shari'a mai ayyana wurin da wannan dutse yake a yanzu babu shi domin akwai ƙorafi da yawa ƙasar Masar suna da'awar wannan dutsen yana ƙasar yana tsaina kamar yadda Allah Maɗaukaki ya faɗa cikin Alƙur'ani turu Sinin suna da'awar Sinin ai tsaina ne tsainar ko tsibiri ne wanda ke tsakanin Misra da Saudiya yankin Saudiya ma tana da'awar cewa dutsen Tuwa yana gefenta sannan Isra'ila kuma suna da'awar dutsen tuwo yana da tsarki kuma kai ta Filistin akwai dutsen da ake kira a tuwo shi ma wanda yake da tsawo kamar rabin kilomita shi kuma na Misra tsawon ta ya kai kamar kilomita 2 da ya kai Allah Maɗaukaki bai tabbatar da wata alama da za ta bari maɗan adam cewa ga inda aka samu munajati tsakanin ka da annabi Musa alaihi salam inda Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salam bai kai babu hujja kai amma babu shakka zamanin sahabbai an sani yanzu dai ya bace amma zamanin sahabbai ana ganin an sani dalili ko saboda akwai hadisin da Imam Malik ya rawaito yana al-muwatta kitabul jumu'a yana da tsari a Imam Malik ko kuma yana kitabul jumu'a yana musnad Imam Ahmad sunan Nasa'i wanda Abu Huraira ya ma ziyarci dutsen tuwo Allah ya kara masa yarda ya taba ziyartar wannan dutse yana ba da labari ya ce lokacin da na dawo daga ziyarar dutsen tuwo falaki su basra bin abi basra al-jifari sai na hadu da basra bin abi basra al-jifari sahabi ne wato bayan abu huraira ya dawo fa kana sai wannan sahabi yake masa min aina aka barka ta daga ina ka dawo daga ina kai wato ka taso min aina aka barka daga ina kake fa kuntu sai na ce min tuwo aina ta hone daga dutsen tuwo فقال سيدي لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت لا نعتقد أنك منك في تزوى هو النبي يا رجل وكجبة ثم لا تنكنا يا زاد وكذا المنصور saboda ya sani Abu Hurairah da yaji an ce annabi ya hana sai bai shi fa yake da mun rabu kafin ka tafi na tabbata da baka je ba saboda ko akwai abin da nake manzon Allah ya faɗa sabitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku nake manzon Allah yana cewa la hukmadu madiyya illa ila faradatu masaji ba a shan tsamara da nufin za a yi wata tafiya don ziyarar wani wuri a duniyar nan sai dai masallaci guda uku kawai in ji manzon Allah ba ka shan tsamara ka yi himma ka ɗaura kaya da nufin za ka yi tafiya don ziyarar wani wurin ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dai masallaci uku filan masjidil haram masallaci mai alfarma shi ne masallacin Ka'aba kai azama daga kasarka ka tashi saboda za ka tafi Makka ziyara wannan sunna ce ta annabawan Allah ibada ce mai daraja ko dai ka tafi ka nufi umra ko kuma aikin hajji wannan ya tabbata a shari'ar Allah manzo Allah ya ce wa ila masjidi hadha haka wannan masallacin na wannan Madina mutum yana da damar ya yi ziyararsa daga ko ina a duniya yake wai na masjidi iliya sai kuma masallacin da yake baitul masjid kaga masallacin guda uku kenan masallacin Ka'aba masallacin Madina shi ne masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan masallacin baitul masjid wadanda su ne za ka sha tsamara daga ko ina a duniya ka kashe kuɗi saboda ka ziyarce su kuma ka samu lada wajen Allah idan ka yi sallah guda masallacin Ka'aba kamar ka yi a garinku a sallah dubu ɗari a garinku kafin ka samu darajar sallah guda kai a haram ko a Madina ba sallah a garinku sai ka yi guda dubu kafin ka samu lada ɗaya wanda ya sallah a Madina sannan akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari yace tazakarna wa hamdi ga Rasulullah mun yi ta jita muna tare da manzon Allah muna muhawara mu ne muka habbai muna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai muna cewa to tsakanin masallacin Madina da masallacin Quds ayyuhuma afdalu a masjidu rasulillah am baitul masjid shin masallacin annabi da ke Madina shi yafi daraja ko masallacin da yake Quds muna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna babu laifi dan wato da ribin suna muhawara su yanzu gaban malami malami yana sauraron tarin nan ya yi da hukunci abin da ya faru ke na majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna da muhawara tsakanin masallacin Madina da masallacin Quds wannan ya fi daraja sai manzo Allah ya yi hukunci fa kana sai manzo Allah ya ce salatu fi masjidi sallar da akai a masallaci na Madina afdalu min arba'i salawati fi ya fi salloli guda hudu da aka yi masallaci a masallacin Quds wannan shi yasa malamai suke cewa in kai sallah ɗaya a masallacin Quds ya fi kai sallah 250 a garin ya fi kai sallah 250 a garin domin sallah ɗaya a masallacin Madina ladan sa ya fi sallah dubu a garin sai manzon Allah ya ce sallah hudu da za a yi a masallacin Quds shi yake daidai da sallah guda a masallacin sa na Madina kaga ya nuna cewa ladan sallah a Quds yana rubu'i yana kashi ɗaya cikin hudu na ladan sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina to abin da ke faɗaitarwa shi ne manzon Allah ya ce wa la ni'mal musalla huwa ma dalla da wajen sallah idan dai aka dace Quds ne kaga wannan lafazi sahabbai sun dauke shi da muhimmanci kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa la ni'mal musalla huwa ma dalla da wurin sallah in dai Quds ne saboda haka yasa aka samu sahabbai waɗanda da Allah ya kaddare su da tafiya Quds a dalilin yaki ba su dawo ba suka zauna har Allah ya karɓi rayuwar saboda manzo Allah ya yaba ma sallah a masallacin Quds har ma yana cewa wala yushikanna li an yakuna lirrajuli mithlu shabri farajihi min al-ard haythu yaramihu bayt al-masjid khayran lahu min ad-dunya wa jami'a ana tsammani da ne mutum za a ce iya abin da ya mallaka a duniya a ce misali gidan da ka mallaka bai wuce ainihin gudun zaman doki ba wato fadin da ka mallaka a duniya idan bai wuce wurin zama na doki ba gaba daya a duniya. To amma in a ce inda ka mallaki wannan gidan kana iya hangen masallacin Kudus, mazan Allah ce ku dan wannan gidan da Allah ya baka ya fi maka a ce an baka duniya gaba daya. Ta ka lura da darajar sallah a masallacin Kudus a ce to ka ga mazan Allah yana kwadaitar da zama a wurin ne gaba daya, kwadaitarwa a zauna a Kudus. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iya a ce abin da ka mallaka a duniya kafar da ka mallaka gidanka bai huce ainihin wurin da doki ke abin nan ba, misku shafara farashi min al-ard wani ta yi na kake tsari a dokinka a nan a ce shi ne kadai abin da ka mallaka. To in dai kana iya hangen masallacin Kudus daga wannan gidan, to gidan naka ya fi a ce an baka duniya gaba ɗayanta. Wato saboda me? Saboda kana kusa da wannan masallaci mai albarka. Zama kai sa Allah sallallahu alaihi wasallam yake khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha, khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha, ya fi masa duniya da abin da ke cikin ta. Hadisi Abu Zar al-Jifari sai tabbatar mana masallaci guda uku na duniya su suka samu hujja na cewa ga yawan ladan da za a samu idan an yi sallah a cikin masallacin Ka'aba. Lada 100,000 ne, za ka yi sallah a garinku sai ka yi sallah 100,000 kafin ka samu ladan sallah guda a haramin Makka. A Madina fa lada 1,000 ne, a masallacin Kudus fa lada 250 ne. Hadisin yana silsilar sahiha, hadisin 1,900 ne. Amma duk da haka za ka samu mutane ba su samu da ziyartar Kudus ba. Kuma alhamdulillah akwai waɗanda mutane a yau waɗanda Allah ya sa musu sha'awar sunnar manzon Allah da yawa idan sun samu hali kamar yadda kake faɗayin zuwa umara, haka nan kuma suke faɗayin zuwa masjidul Aqsa, wato su ziyarci baitul masjid, saboda waɗannan hadisai da manzon Allah ya bayani game da falalarsu. Idan Allah ya gode ma, ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka ziyarci wannan wuri domin ziyartarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana abu ne wanda ke da albarka, abu ne wanda yake da falala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ni'man musalla huwa ma dalla da wurin sallah idan baitul masjid. To amma banda wuri uku nan ba akwai inda ake ziyarta Allah. To da kuskure da mutum ya shaɗa mana ya ce zai je ziyaran dutsen Hur, wannan babu shi a addinin musulunci. To akwai abin da ya kamata mu sani, aqidar ahlus sunnati wal jamaa ita ce inna allaha ta'ala yatakallamu, lallai Allah madaukaki yana magana. Gashi ma yayi da Annabi Musa alayhi salam, Allah yana magana. Wa huwa nafsu ma waqa li Musa ala al-hud, sannan ahlus sunna suna kuma cewa ba ma magana dai ba, Allah subhanahu wata'ala yakan yi kira. Allah yana magana, Allah yakan yi kira, kuma Allah yana da sauki, kuma ana ji da kunnuwa. Waɗannan sun tabbata aqidar ahlus sunnati wal jamaa, abin da ya rubuta Annabi Musa alaihi salam. Abin da ya sa saboda daidai wannan gaba za ka rika cin maganganu da madaban ai Annabi Musa bai ji magana ba, don ita magana ai da baki ake yin ta. Idan aka ce maganar Allah, Allah ya yi magana, to kamar ana nufin Allah yana da baki da harshe, yana da maƙogwaro, ai kaga ana siffanta Allah da halittarsa kenan. Ba laisa ka mislihi shay. Menene aqidar ahlus sunna? Aqidar ahlus sunna ta yarda da cewa Allah yana magana, maganar Allah kuma siffa ce ta zaki, sannan tana tabbata siffar Allah ta aiki, siffa ce ta zaki lam asli, Allah mai magana ne, sannan siffa ne na aiki, Allah yana magana a lokacin da ya ga dama da kuma wanda ya ga dama. To kaga ya zama sifatul fi'liyya. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna, wajibi ne mutum ya kudurta wannan Allah subhanahu wataala yana magana, Allah madaukaki yakan yi kira, Allah subhanahu wataala yana da sauki, Allah madaukaki ana jin sautinsa da kunnuwa. Wannan aqidar ahlus sunna ne, dole ne ka yarda da wannan. Da farko akwai al-Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari kowa ya san shi ta wajen shahara, masanin hadisi ne, ya rufe hijira na da shekara 256 shekara 1180 da duniya yau. Daga cikin littafin al-Imam Bukhari akwai littafin da ake kira Khalqu Aqwamil Ibad, litafi ne guda daya, wani kuma aka samu yana zama mujalladi biyu, amma dai akasari yana zuwa a sufuri guda. Litafi ne muhimmi saboda ya taba al'amura na aqida wanda ya kamata musulmi ya mallake shi. Al-Imam Bukhari ya rubuta wannan litafi hukmu afalil ibad, ya saka maganganu muhimmai na aqida wanda ya kamata musulmi ya san su. الشافعي الذي ذكر بين ترى يجي وإن الله عز وجل ينادي بفوج للي الله ينادي كرا وما كرا أن الله يكي أقوي فوج يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وند يكي خصوصا يجي مريع الله موت كيل كما ذي فليس هذا لغير الله عز وجل ذكره الإمام البخاري يقول من دعا الله باب وان تجد إلم وان الصوت إلم وان المريع. وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشفق أصوات الخلق إذا أكد أن لا ينال صوت هو ينال المريع بيك ما دعا صوت على الكوبة. الله تبارك وتعالى صوت بيك ما دعا صوت على الكوبة لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بغض كما يسمع من قرب كما يرجع جسال يتبت التشوار sautin Allah akan ji shi daga nesa kamar yadda aka ji shi daga kusa wato sai inda yake kira din wa annal malaikatu yaquluna bi sauti yana daga kiffar sautin Allah in dai malaiku sun ji sautin Allah suna kuma gaba ɗaya yana daga wato siffa na sautin Allah idan malaika ya ji sautin Allah yana kuma fa idza kanadal malaikatu lam yasqu amma idan malaiku ne suka yi kira ba ba a kuma saboda an ji muryar kaga malaika ma yana da sauki amma idan aka ji saukin sa ba za a kuma ba amma Allah tabaraka ta'ala yana da sauki in malaika ya ji saukin sa yana kuma amma Allah madaukaki bai ce dan adam yana kuma idan ya ji saukin sa ba amma hujja ta tabbatar da wannan don haka yasa in ka samu mutum fatawa mujallal 259 malamin ya kawo hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa mala'iku suna kuma idan sun ji saukin Allah an kai wahidin min as-sahaba kuma hadisan ba sahabi ɗaya ba ba biyu ba sahabbai suna da yawa waɗanda suka tabbatar da hadisi daga bakin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah idza takallama bil wahyi idan Allah ya yi magana ta wahayi akhadha al-mala'ikata mithlu al-ghashy wani abu kamar suma yana kama mala'iku a wannan riwaya kaga manzon Allah bai tabbatar da suma ne ba sai dai ya ce akwai wani abu da ke kama da suma idan za a kwatanta da mu mutane kamar mu mutane akwai yanayi da ake samu na kama da bakin waliyar suma to suma mala'iku akwai wannan yanayi da aka samu gare su da suke shiga irin yanayi namu na suma idan Allah ya yi magana ta wahayi a wata riwaya ba idza sami'at al-mala'ikatu kalamahum su'iku idan mala'iku suka ji maganar Allah to suna kuma wannan yana cikin mutum fatawa kuma shi ne bayanin al-Imam Bukhari littafi sa khabwa qali ibad kaga ya tabbatar da wannan aqida ce sannan na biyu akwai al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Hallal al-Imam al-Hallal shi ma yana cikin malaman sunna da tsaro na zamanin farko al-Imam al-Hallal bai yi zamani da al-Imam Muhammad bin Hanbal ba amma yayi zamani yayi karatu wajen almajirin al-Imam Muhammad kaga ba malami ne da yawa yayi karatu wajen almajirin al-Imam Muhammad al-Imam al-Marwazi amma shi da kansa bai yi karatu gaban al-Imam Muhammad bin Hanbal ba saboda haka su ne malaman sunna da farko kuma sun yi rubuce-rubuce littafin aqida wanda ke tabbatar da ainihin aqidar sahabbai da kuma salafus salih ya rubuta hijira da shekara 235 shekara 1201 rahmat da duniya ayo yana da littafi shi ne ma malamin da ya rubuta littafi wanda ya tattaro mas'aloli da suka shafi fatawar al-Imam Ahmad bin Hanbal mutalla da farko shafin 288 yace an tambayi al-Imam Ahmad bin Hanbal Allahu yukallimu abdahu shin Allah yana magana da bawansa kuma zai yi magana da bawansa a ranar kiyama sai al-Imam Ahmad yace la fare kuwa fa man yaqdi bainal khalaqi illa Allah azza wa jalla wa zai mai hukunci tsakanin bayi in ba Allah ba wane ne mai hukunci a ranar kiyama in ba Allah ba? Yukallimu abdahu wa yusallu. Al-Imam Muhammad yace Allah zai ba wa magana ya masa tambaya, saboda haka aqidar Ahlus Sunnah ita ce Allahu mutakallim, Allah mai yin magana ne. Lam yazali Allah mutakalliman ya'muru bima yasha'u wa yahkumu bima yasha'u wa laysa lahu ahadun wala nasab. Ba a cewa ga irin maganar Allah ko ga irin sautinsa, amma dai tunda Allah ya ce yana magana, to kai musulmi wajibi ne ka gaskata. Yana magana kai fa sha'a wa ayyu sha'a. Wannan bayanin al-Imam Khallal yana cikin matsaloli na aqida wanda ya bayani akai. Na uku shine yaron al-Imam Ahmad bin Hanbal, shi ma ya yi hidima wa sunna, saboda akwai littafin da ya rubuta, ya rubuta littafi na sunna wanda ke tabbatar da aqidan sahabbai da kuma tabi'ai da tabi'in tabi'i. Yaron al-Imam Ahmad, shi ana kiransa Abdullah bin Iman Ahmad bin Hanbal, ya ce fa'altu aji, na tambayi babana, ya ce yaron al-Imam Ahmad bin Hanbal, na tambayi mahaifina rahimahullah, an kauni ya kudu na, akwai wasu mutane da idan aka ce Allah ya yi magana da annabi Musa, lamma kallama Allahu azza wa jalla Musa, lokacin da Allah ya yi magana da annabi Musa, lam yatakallam bi sauti, sai su ce ai ba da murya ne Allah ya yi magana da annabi Musa ba. Na tambayi babana akan wannan, ashe kaga kenan masu wannan fahimtar sun dade tun zamanin su al-Imam Muhammad bin Hanbal. Akwai wanda ke da fahimtar cewa ai lokacin da Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam ba magana mai sauti ba ne, za a ce maka ya yi maganar ya ji ta a jikinsa, ta jikin kowane gashi ba. Allah ya yi magana da annabi Musa, abin da ya faɗa mana cikin Al-Qur'ani ne, ya Musa inni safaituka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami, na ma zaɓe ka ne akan mutane saboda abu biyu, wannan saƙo na manzanci sannan magana da ni nake. Dan maganar Allah ba ƙaramar daraja bace ta ba, maganar da nai da kai wannan ita ce ta baka daraja, in ji Allah subhanahu wa ta'ala ga annabi Musa. Yaron al-Imam Muhammad kan bai babansa, sai baban ya ce kala bi bada babu shakka gaskiya ne, inna rabbaka azza wa jalla ka kallama bi sauti, lallai mahaliccinka mai waya da ɗaukaka lokacin da ya yi magana da annabi Musa ya yi magana ne da sauti, in ji al-Imam Muhammad bin Hanbal. Sai ya ce hadisin ahadi, ga hadisai nan da yawa narwi haka maja a kuma zo da makarantar da mutane yadda suka zo daga manzon Allah, ba za mu koye hadisi mu ƙi gaya wa mutane ba. Wannan bigin a cikin Al-Jami fi Masail Imam Ahmad bin Hanbal, mujallad na farko shafi 302. Mutum na hudu shi ne al-Imam ibn Abi Asim, shi ma yana cikin malaman sunna na zamanin farko, yana daga cikin malaman da ya kamata ka mallaki littafansu don ka gane aqida tun a zamanin farko. Ya rufe hijira da shekara 287, shekararsa 1149, rabuwansa da duniya ne. Yana da littafi da ake kira kitabu sunna ibn Abi Asim, a mujallar na farko shafi 225, ya yi babi, sunan babin zikirun kalami wa sauti, bayani akan maganar Allah, bayani akan sautin Allah. Mutum na biyar shi ne al-Imam Abu Hassan al-Ash'ari. Al-Imam al-Ash'ari ya rufe jira na shekara 324, shekarar sa 1112 na mulkin duniya. Akwai risala da yake da ita da ake kira risalatu ila ahli fajri, shafi 214, ya ce wa ajma'u, duk malaman sunna sun yi ittifaki, ala isbati kalaman lam yazal bihi mutakallim, suna tabbatar da cewa Allah yana magana. Sannan na shida bayanin kawamu sunna shi ne Abu Qasim Ismail bin Muhammad al-Afghani, wanda ya rasu hijira da shekara 235, wato shekara 901 da suka wuce. Littafin sa al-Hujja fi bayanin mahajja wa sharhu aqidat ahli sunna, mujallad na farko shafi 331, yace fa huwa ijma'u sahabati, duk sahabban manzon Allah sun tabbatar Allah yana magana kuma da sauti. Wa ijma'u tabi'in ba'dahum, duk tabi'ai sun tabbatar da cewa Allah yana magana kuma da sauti. Mithlu yabana misali Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn al-Jubayr, al-Hasan al-Basri, al-Imam al-Sha'bi wa ghayruhum mimman yaqulu dhikruhum idhan za'a an majlisuna yaqulu, magana za ta yi sahu. asharu suna ishara da cewa ila anna kalamallahi huwa al-madhmu fi al-maharid wa al-mafatih. Idan kafiri man a masallaci yana karanta al-Qur'ani yana karanta maganar Allah. Don haka maganar Allah ita ce take cikin littafin Al-Qur'ani kamar yadda Allah ya yi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan ka ji akwai harafi akwai tafsiri kware ko da harafi da sauti Allah ya yi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lianahu idza tala alaihim al-Qur'ana bil harfi was sauti. Idan manzon Allah ya karanta da sahabbai Al-Qur'ani da harafi da sauti, sannan ya ce maganar Allah ne, ya ra'ayi cewa Al-Qur'ani ba maganar Allah ba ne. Sannan yadda haruffan suka zo ya tabbata daga Allah ne, saboda haka yasa manzon Allah yake cewa alif lam mim, in ka faɗa kowane kana da lada goma, saboda kowane harafi maganar Allah ne. Ashe ka ga alif harafi ne ko alfabet, lam alfabet, mim alfabet, kuma Allah ya tabbata, ya tabbatar da cewa shi ya aiko Al-Qur'ani a wannan tsari, saboda haka maganar sa ce. Kuma ka isa kawan sunna ya yi babi a littafin sa Al-Hujja fi bayanin mahajja, yana cewa faslun fi isbatin nida'i sifatan lillahi azza wa jalla, babin da ake bayani game da tabbatar da cewa Allah yana kira, wato yakan yi kira, kuma kira tana daga cikin sifofin Allah magwaye da ɗaukaka, ya jera ayoyi da hadisai saboda tabbatar da hujjoji a kai. Mutum na ƙarshe na bakwai shi ne Ibn Taymiyya, shekarar sa 728 a rabuwar sa da duniya, saboda ya rasu hijira da shekara 728 a majmu'u fatawa mujallal 10/1304, yace wa tafawatil athar an nabi, an samu hadisai da yawa da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa sahabatu wa tabi'in, an samu labarai da suka zo daga sahabbai da tabi'ai, wa man ba'dahum min a'immati sunnah, wadanda suka biyo bayan su daga cikin shugabannin sunna, annahu subhanahu yunadi bi sawti, Allah ya kan yi kira, kuma kiran ana ji da sauti. Sai ya ce na da Musa ga ya kira Annabi Musa alaihi salam, wa yunadi ibadahu yawm al-qiyama, kamar yadda Allah ya kira Annabi Musa alaihi salam a nan duniya, Allah zai kira bayansa a ranar kiyama bi sautin kuma da sauti. Wa yatakallamu bil wahyi bi sawti, idan Allah ya saukar da wahayi yana magana ne da sauti. Wa lam yumkin an ahadin min as-salaf annahu qala, daga tabi'ai zuwa ga tabi'ut tabi'in zuwa ga sahabban manzon Allah Ibn Taymiyya ya ce ba a samu wani malami daya tab wanda yace wa la qala ahadun minhum inna hadhihi al-aqwat al-masmu'a min al-qura hiya as-sawtu alladhi takallama Allah bi, cewa Allah bai magana ba, ko kuwa inna sauta allazi sami'ahu Musa qadim, wala inna dhalika an-nida'u qadim, lokacin da Allah ya kira Annabi Musa, sai ce wannan kira ba lokaci yayi ka ba, a'a Allah ya kira shi da dadewa ne, ba a cewa Allah ya yi magana. Sautin nan Annabi Musa alaihi salam bai ji sauti daga Allah tabaraka wa ta'ala ba, yace babu wani malami a tarihi wanda ya musanta waɗannan dalilai. بل الآثار المستفيضة أنه بالفرق بين الصوت الذي تكلم الله به وبين أصوات العباد. أبن كوي أكتام صحابين هذه أي نساء تتابع كتوا ألا ينا لصوتي أما صوت سبا غير سبا عيبا وأن شيء الذي ليس بات غريب أما كتوا ألا بين صوتي لا ما تقول يا كبلك أشكل لصوتي تجاما malamai sun yi magana akai. Haka nan Ibn Hajar al-Asqalani a sharhin Fathul Bari a mujallad 10/1458 yace wa man nafassauta yalzamu anna Allah ta'ala lam yusmi ahadan min mala'ikati, idan kace Allah ba shi da sauki kamar kana cewa Allah bai magana da mala'iku ba kenan. Wala rusulihi kalamahu, sannan Allah bai ciyar wa manzanninsa maganarsa ba, bal arhamuhum iyyahu ilhama, in ka ce Allah bai da sauki kamar kana cewa Allah ya yi ilhama, idan Allah zai magana da Annabi Musa ilhama ce masa, ba magana ya yi da kunnarsa ba. Sai ce saboda haka ba yadda za a yi ka musanta, saboda hadisan manzon Allah sun zo da bayani a kai. Akwai Ibn Qayyim al-Jawziyya, Ibn Qayyim al-Jawziyya shi ma ya yi magana a cikin nuniya, yana da littafi da ya tsara na aqida, littafi ne gaba ɗaya da ya tsara shi tsarin waka, نكره النونيه المجلد فرق شاكر الثمانيه يجي وزعمت ان الله تكلم عبده موسى فاطمعه للرحمن افتسمع الاذان غير الحرك والصوت الذي خطبت به الاذنان وكفى النداء فانه صوت باجماع ان نهاج احد كل لسان وتويرا جوا اذا كتي الله ياي مكانا النبي موسى tun da ya faɗa cikin Al-Qur'ani annallaha kallama abdahu Allah yayi magana da bawansa Musa fa asma'ahu lidar rahmani ya ji yadda shi kira na Allah mahaliccinsa sai yake to bari mu tambaye ka afatar maku kutuna gairan harfi wa sauti in ka yadda Allah ya ji magana ya ji kiran Allah Musa ya ji kiran Allah to shin kunne yana jin wani abu in ba sauti da harafi ba in je kuma duk kai da zuya idan aka ce kunnan dan adam ya ji magana menene wani irin magana ke shiga ta kunne magana da ke shiga ta kunne ta sauti ya ake an samu magana a sauti sai an samu haruffa allazi khutta bihi udunan wannan shine magana da aka ce da kunne yake in je kunne ya ji magana to magana ta zo da sauti ta zo da harafi yace to shi ma za a musanta cewa Allah yana da sauki yana da harafi yace wa ka zanni da fa inna sautun bi ijma'in nuhati idan aka ce kira ne wanda Allah yayi wa annabi Musa to duk malaman na hawan duniya sun tabbatar da cewa wannan kiran Allah ne yayi yace wa ahli kulli lisani idan kana so ka ga magana ne ko game da magana cewa Allah yana magana Allah yana da sauki Allah yana kira kuma ana cikin maganar Allah da kunne a kidan Ahlus Sunna kenan akwai likafi musamman wanda yake magana a kan haka al-aqidatu salafiyya fi kalami rabbil bariyya al-aqidatu salafiyya fi kalami rabbil bariyya littafin shaykh Abdullah bin Yusuf al-Judayn idan ka dawo me yasa malaman sunna suka tabbatar da cewa maganar da annabi Musa ya ji daga Allah magana ce da sauki kuma ya ji ta da kunnuwarsa saboda dalilai da yawa da hujjojin Al-Qur'ani sun tabbatar mana da wannan daga cikin waɗannan dalilai akwai aya ta 163 ta suratul Nisa inda Allah yake wa rusulan qad qasasnahum alayka
rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqasuhum alayk وكلم الله موسى تكليما
ورسلا قد كتبناهم عليك من قبل قبل ان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم وكما ظننت ملك انباك الابار تشنشن ورسلا لم نكتبهم عليك وكما ظننت هو بمباك الابار اقيم ان تنيت ايوا وانا النبي صلى الله عليه وسلم بين الابار فقد اما بكامل wanda shi ya sa hujja mafi karfi ita ce babu wanda ya san adadin manzannin Allah sai Allah babu wanda ya san adadin annabawa da manzannin sai Allah shi kadai to amma ƙarshen maganar ita ce muhimmi mahallin shahi wa kallama Allahu Musa taklima in ji Allah ya yi magana da annabi Musa to sai kuma bai kuma yi kyale haka sai ya ce taklima to wannan shi ne dalilin da ya sa Ibn Qayyim a cikin annuniya yake cewa wa ka zanni da'u fa innahu sautun bi ijma'in nuhati wa ahli kulli lisani kadu wa fathul bari da Ibn Hajar domin al-Imam al-Bukhari yayi babi musamman a kitabu tauhid yayi babi musamman saboda fassara wannan aya ta suratul nisa aya ta 163 wa kallama Allahu Musa taklima al-Imam al-Bukhari ya masa bani domin maganar Allah yana tabbatar da ita ne dan ya kawar ma da shakka to idan ka dauki ma'aulin nahaw kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a cikin sharhin wannan hadisi a Fathul Bari mujallal 10 sharhin 179 Ibn Hajar yake ajma'an nahawiyyun duk malaman nahaw sun yi ittifaqi ala anna fi'la idza ukhida bil masdari idan fi'li aka karfafa shi da masdari lam yakun majaza ba makawa haqiqa ne ba a cewa majazi duk wani fi'ilin da aka karfafa shi idan aka karfafa shi da masdari to wannan fi'ili ba a cewa majazi idan Allah yake wa kallama Allahu Musa taklima ba magana majazi yasa Ibn Qayyim yace don haka ko malaman nahawu na duniya sun tabbatar maganar da Allah ya yi da Annabi Musa gaskiya ne. Shi yasa yace takliman iyakar magana dan ya kawar ma da shakka. Sai ka lura me yasa Allah ya yi da kalma wa kallama Allahu Musa takliman. Me yasa ya yi da saboda ya kawar ma da shakka don an sani akwai wanda za su zo daga baya su ce maka ai Allah bai magana da Annabi Musa ba. Sai Allah ya kauda ma ya karfafa don ka tabbatar da wannan. Kaga wannan hujja ce mai karfi a suratul baqara aya ta 254 Allah madaukake ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala
ba'dihim
man
kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. كما سورة البقرة آية 250. الله مدد في شيء وأن من زنين منفي في تساشي أكل تاشي. وتيانا شو درجة من زنين الله بديبي. ولمن زويا لا ولمن زوجة وجن درجة. Minhum man kallama Allah yana magana akan daraja sai ce daga cikin ku akwai wanda yayi magana da Allah tabaraka wa ta'ala minhum man kallama Allah daga cikin ku akwai wanda Allah yayi magana da shi wato Allah yayi magana da shi ba annabi guda ɗaya bane annabi Adam Allah yayi magana da shi annabi Musa alaihi salam Allah yayi magana da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yayi magana da shi a tafiyar Isra'i to amma me yasa ake kiran Annabi Musa kadai kalimullah ana kiran Annabi Musa kalimullah saboda shi kadai ne wanda Allah yayi magana da shi a nan duniya amma Annabi Muhammad ba nan duniya bane saman kuma Annabi Musa Annabi Adam ba nan duniya bane shi nan aljanna amma Annabi Musa ba a nan duniya Allah yayi magana da shi saboda kai sa ya samu wata karama da ta taga shi ya zama yana da wata mu'jiza ke babbiya da yasa kaje ake kiransa kalimullah kallam minhum man kallama Allah daga cikin ku akwai wanda Allah yayi magana da shi wanda Allah yayi magana da shi daga cikin manzanni ya fi wanda Allah bai magana da shi ba wa rafa'a ba'dahum darajat kuma Allah ya daga sassan manzanni darajoji daban-daban wanda a karshe ce wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus wannan yana tabbatar da cewa maganar Allah magana ce ta hakika saboda haka yasa aka samu manzanni da suka samu darajar Allah a dalilin ta a surat shura aya 51 wa ma kana li basharin an yukallimahu
wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yunzilu rasulan fa yuhyi bi idhnihi ma yasha'
وما كان الله لبشر ان يكلمه الله هذا وانا ما يتبتر الله يكي مجانا لدن ادم سورة النساء وكلم الله موسى يتبتر الله يكي مجانا سورة البقرة منهم من كلم الله دقا كما ذلي اقول ان الله يكي مجانا سورة الشورى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب bai yiwuwa Allah ya magana da dan adam sai ta hanyar wahayi ko kuma a bayan shamaki kamar yadda ya magana da Annabi Musa alaihi salam a bayan shamaki kaga ya tabbata ya tabbata wadannan sun tabbatar mana Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi magana da bayansa kamar yadda aka samu Allah madaukaki yakan yi kira مثال أكبر سباها آية ذكر الله من شعب الله جندي فرد أن الموسى وهل أتاك حديث موسى
فعانا وهل أتاك حديث موسى قبر لعلي آتيكم من عاد قبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوعد المقدس طوى وأنا أستغفرك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
سورة طه Allah ya tabbatar mana yayi magana da Ali Musa ba ma magana kawai ba a wannan labari da zuwa suratul Baha Allah ya tabbatar bayan maganar ma da Ali Musa ya taba kiran sa kun ga kira karamin shukran Allah wa hada ta ka hadithu Musa izra naran fa qala li ahlihi qutu inni aratu nara la anni atikum min hadhihi qabatin aw ajidu ala an-nari huda fa lamma ataha nudiya an kira Ali Musa wa ya kira shi idan ka ce ba Allah ba saboda mu je gaba ya Musa inni ana rabbuka kaga wai kira ne Musa Allah ba dauke saboda haka kira yana daga sifofin Allah subhanahu wataala idan ka ce ba a jin maganar Allah nan ma can gaba sai Allah ya ce faqna'na alayka innaka bilwadi almuqaddas huwa wa ana akhtartuka fakkani na zabe ka ga maka saurara da me ake sauraro kina ne da sun kai ya fada yace amma tasma'u al-azanu kayfa ghayra al-ardi wa sawti alladhi qutta bihi al-udunani idan aka ce saurari abin da za aka fada a fada da me annabi ba zai saurara da kunnuwa saboda haka maganar da Allah ya fada cikin Qur'ani yayi da annabi Musa babu shakka gaskiya ne idan ka ce ba kalmomi bane babu shakka kalmomi ne Allah tabaraka wa ta'ala yana da kalmomi ya faɗa mana cikin suratul Kahf aya ta 109 qul law kana al-bahru midadan li kalimati
rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimati rabbi
da kalmomi ne waɗanda je ka sani din kalmomi Allah madaukaki ya jigina ku gare shi gagarar sa yake kullu kanal baharu midadan li kalimati rabbi a ce da zance Allah yayi magana da kalma sannan ba a jin mamaki ba ne kuma yayi magana an ji Allah tabaraka wataala ya faɗa wa annabi Musa fattabi lima yuha wannan abin da ya faɗa din bai bambanta da mu ba dan kai wani ce maka annabin Allah ne lokacin da Allah yake magana da shi tana yiwuwa da aka ce ka saurara din ba da kunne ake nufi saurara ba bai muka dawo suratul Tauba aya ta 6 Allah ya ce ma annabi Muhammad wa in ahadun min al-mushrikeena
fastajara fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah thumma abghidhuhu ma mana
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا أتى مكافئ لكي من يسورا روى أزي الله يجي مع النبي صلى الله عليه وسلم كيالي وأن كافئ كما شكاية حردي يجي مجال الله. أجند كافئ يجي منيني مجال الله. حكى الله ذكر زي هذا. saboda haka alqur'ani maganar Allah ne na'am kamar da ibn tabiya yake cewa dan kana karanta alqur'ani ba a cewa ai magana da ke fita daga bakin ka ita ce maganar Allah a'a ba haka bane maganar maganar Allah tabaraka wa ta'ala ka tabbata malaika jibril ya dauko ta malaika jibril ya kawo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ne abin da alqur'ani ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da mu littafin Allah subhanahu wa ta'ala amma cewa ba a jin maganar Allah wannan ba gaskiya ba ne don haka idan aka ce annabi Musa Allah ya yi magana da shi a kan dutsen Tauba ka yarda magana ce ta haƙiƙa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ta da annabi Musa wannan magana ba ta yi kama da maganar halittu ba sai Musa baya nan bare mu tambaye shi yaya kake a cikin ka tunda baya nan Allah ke ba mu labari ya ji maganar Allah sai ka karanta maganar Allah subhanahu wataala annabi Musa ya ji maganar Allah da kulluwarsa ya ji sauki wannan shine abin da yazo a cikin ahlus sunnah wal jamaa kuma in ka dawo tsarin hadisi haka nan zaka tarar domin misali akwai labari wanda yazo cikin jama'a hadisi da yawa labari shahararre wata muhawara da aka yi tsakanin annabi Adam da annabi Musa kaga ne zamanin su daban-daban ne amma kamar yadda Abu Hurairah ba da labari wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato kana Musa manzon Allah yake cewa annabi Musa ne ya nemi Allah yace masa ya rabbi arini Adam ya Allah ina son ka nuna ni annabi Adam ina son mu yi magana shi kaga annabi Musa yana da zafi Allah ka nuna min Adam ina da magana shi masalin Musa ya yi tunani mai zurfi sai ya ga cewa duk wanda ka dan adam shi gaba ɗaya a dalilin annabi Adam saboda haka yana son ma magana da annabi Adam manzo Allah yake wannan yana sunan Abi Dawud riwayar al-Imam Abu Dawud kada Musa ya rabbi arini Adam annabi Musa yake ya Allah ka nuna ga annabi Adam kaga wannan tayu ya aukude a barzakh tunda dukkan sura annabi Musa kamar yadda manzo Allah ya tabbatar ya gan ku a sama to annabi Musa ya nemi Allah ya haɗa shi da annabi Adam kuma Allah ya haɗa su lokacin da Allah ya haɗa su sai annabi Musa ya ce ya Adamu anta abuna kai ne babanmu kayyabtana amma a dalilin ka muka tafi wa akhrajtana min aljanna kuma a dalilin ka muka fita daga aljanna sai ka fito in ba da kai ba da san adam bai tafi ba kuma damuna da cikin aljanna wato wannan shi ne abin da yake bai gaya ma annabi Adam kenan yasa yake neman a haɗa su saboda haka sai annabi Adam yake anta allazi khalaqaka Allahu bi yadihi annabi Musa kai yake anta allazi khalaqaka Allahu bi yadihi yana yaba ma annabi Adam kai ne fa wanda Allah ya halicce ka da hannunsa wa afjada laka mala'ikatahu kuma ya sa mala'iku suka maka sujuda insha Allah Musa kafin yana ba wa annabi Adam darajarsa akwai wata riwaya da yake cewa wa nafaka fika min ruhi ya huta maka daga ruhinsa wato Allah da kansa ya huta ma annabi Adam ruhi wa akkalaka jannata kuma ya zaunar da kai a gidan aljannarsa a wata riwaya ya ce bayan ya gama faɗan waɗannan ya kira rashi sai ya ce sun masana'ata ma sana'ata sannan ka je ka yi abin da kai wanda a dalilin abin da kai nan sun muka bar aljanna wata riwaya ya ce anta adamu allazi akhrajaka khati'atuka min aljanna kai ne fa adam din nan wanda laifinka ya fitar da kai daga aljanna wannan yana cikin sahih bukhari da waɗannan riwayoyi kamar ka duba kitabu hadith al-anbiya da kitabu tauhid yana cewa akhrajta zurriyataka ka fitar da zurriyarka daga cikin aljanna sannan akwai riwaya ta al-imam malik wanda yake cewa anta allazi aghwayta an-nasa wa akhrajtahum min aljanna kai ne wanda wato ka wahal da mutane wanda a dalilin ka mutane suka shiga wahala suka shiga fata da in banda ka fitar da mutane daga aljanna da ba wani ke cikin damuwa fa habbata an-nas sai ka saukar da mutane bi khati'atika saboda laifin da ka aikata zuwa duniya kada sai Allah ya dace ce na'am ni din ne annabi Adam ya yarda yace ni din ne kada sai ce to falima akhrajtana wa nafaka min aljanna tunda ka yarda kai ne ina so ka gaya min dan ke ka fitar kanka ka fitar mutane daga aljanna ka fitar da mu hadda kanka a wani lamari yace ko wallahi laula ma fa'alta ma dakala ahadun min zurriyyatika ma in ba dan abin da ka aikata ba ya kai adam wallahi babu wanda ke shiga wuta daga zuriyarka kana da adam sai Allah adam yace to ka ga ma eh anta musa istafaka allah bi kalami hadi magana farko annabi adam tunda annabi musa ya yaba ma annabi adam da karama da daraja da mu'jiza da daukakar da allah ya ba ma annabi adam shi ma annabi adam da ya tashi magana ga annabi musa sai ya kirga darajar da annabi musa ya samu a wajen allah anta musa istafaka allah bi kalami kai ne fa musa da allah ya zabe ka ta maganarsa kaga ya zama abin daraja ga annabi musa ya ce wa qabbalaka biyadi kuma kai ne musa da aka ce allah ya maka rubutu da hannunsa anta Musa allazi a'taka Allahu ilma kulli shay, kai ne Musa nan da aka ce Allah ya baka ilimin komai. Kaga shi ma'anar Musa Allah ya baki ilimi kwarai, kamar yadda Allah ya bama annabi Adam, kamar yadda Allah ya bama annabi Adam haka Allah ya bama annabi Musa ilimi, wanda kamar yadda zuke hadisai ingantattu, annabi Adam yana gaya wa annabi Musa, yana ma nuna cewa annabi Musa ya fi ke na ilimi, don yana yaba mana kai a'taka Allahu ilma kulli shay, wato Allah ya baka ilimin dukkan komai. Wakarrabaka najiya, kuma ya kusance ka da ganawa. Kaga wannan zai zama karama ce, daraja ce ga annabi Musa alaihi salam. Wakarrabaka najiya wa a'taka arwaha fiha bayan kulli shay, ya baka alluna waɗanda ke ɗauke da bayanin dukkan komai. Kai ɗin ne kuma Musa ko wani? Fakala da annabi Musa ce na amince ne. Kaga annabi Musa ya yarda, Allah ya keɓe shi da wata falala da wata karama ya yi magana da shi, wanda har annabi Adam ya sani. Wato wannan ya nuna cewa manzanni suna sanin girma da kuma darajar da Allah ya bi ta sashi a kan sashi. Annabi Musa ya sani, ya samu labari abubuwan da ke aukuwa gare su, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi Isra'il, Allah ya haɗa shi da manzannin nan. Allah ya haɗa shi da manzanni, kowane manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi, sai ya tambaya a har lokacinsa ya yi ne ba, kaga suna sanar da shi a shi. Saboda haka duk sun san al'amuran junansu. To amma da ke kusa ba haɗuwa ba, annabi Adam ya Musa ya fara tambayar sa, kai ɗin ne Adam ko wani ne? Ya ce ni. Sai annabi Adam ya ce, to kai ne Musa ko ku wani daban ne? Ya ce ni. Ana Musa ka tabbata nabiyyu bani Isra'il, Musa annabin bani Isra'il, da kana ya ce shi ɗin ba. Kana sai ce anta allazi kallamaka Allahu min wara'i hijabi, kai ne fa wanda Allah ya magana da kai a bayan shamaki, wa lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi, kai ne wanda Allah bai sa dan sako tsakaninsa da kai ba, tsakanin magana da yayi da kai babu ta, wato babu shamaki, kai ne. Kana ce Musa ya ce na amini, sai ce to shi ke tun da kai ka mun tambaya ya aka yi daidai ki fito ga amsa. Kam tajid fi tawrati annahu kataba alayya al-amala alladhi amiltu qabla an ukhlaqa, tunda an baka littafin at-taura cikin sa akwai bayanin komai. A at-tauran da aka baka ka karanta, ka kuma samu labari na a ciki. To a cikin at-tauran da ka karanta, sai kaga an ce kam tajid fi tawrati annahu kataba alayya al-amala alladhi amiltu qabla an ukhlaqa, shekara nawa kaga an yi game da ni kafin a halicce ni an rubuta cewa zan aikata wannan? Kana sai ce 40 sana shekara 40 ne. Kana sai ce aka zumu ni ala amrin ka tarahu Allahu alai, ka karanta a at-taura, ka karanta a at-taura kun kafin a halicce ni da shekara 40 an rubuta, kun kafin a halicce ni da shekara 40 an rubuta zan saba ma Allah. To shin yanzu kana da gina saboda na yi abin da Allah ya rubuta cewa zan aikata? Kaga kana da gina akan na aikata abin da Allah ya kaddara sai na yi, kana da gina kai? Shi ne manzo Allah ya tsama mai ta fa hajja Adam Musa da annabi Adam ya kula annabi Musa, fa hajja Adam Musa annabi Adam ya kula annabi Musa, fa hajja Adam Musa annabi Adam ya kula annabi Musa. Manzo Allah ya dinga mai ta wa, wato annabi Musa a ce ya fi annabi Adam, ya fi annabi Musa alaihi salam ilmi, wanda shi ne abin da Allah ya tabbatar mana a cikin Alqur'ani. Annabi Adam ya fi annabi Musa ilmi, kaga duk ilimin da shi wanda annabi Adam ya tabbatar masa, amma sai da ya gama maganar sa sai ya kure. Wannan yana cikin sahihul Bukhari, sahihul Muslim, muwaffa da tafsir hadisi da yawa. Akwai riwaya ma da ta zo a cikin sunanin Nasa'i, wanda manzo Allah yake cewa fa qasama Adam Musa, annabi Adam ya kure annabi Musa, fa qasama Adam Musa. Saboda haka Ibn Hajar sharhin wannan hadisin a Fathul Bari mujallad na 116 yace wa fihi hujjatun li ahli sunnah fi ithbat al-qadr wa qat'i aqwali al-ibad. Saboda haka ahli sunnah suke cewa duk abin da dan qadar ya aikata a rubuce yake, wannan shi ne aqidatu sunnah. Duk abin da dan adam ya yi, abin da ya aikata ma Allah ya kaddara. Don haka yasa idan ka ce bature ya yi mota, sai ce Allah shi ya yi mota, saboda da baturen da motan duk halittar Allah ne. wato shi ne ake nufi da khalqu af'alil ibadi, abinda dan adam ya aikata shi kansa halittar Allah ne. To dalilin da shi ne hadisin Abdullah bin Ulay wanda yake bada labari game da kiyama, yake cewa ya hashuru Allahu al-ibada, Allah zai tara bayi, aw qala an-nasu hufatan quratan kullu tuhma, Allah zai tara bayi a ranar kiyama babu kusura tirara ba su da mallakan komai. Fa qala sai ku har ba sa ƙarshe ke cewa menene hukuman, manzo Allah ce zai kama mu shi ba su da komai. Lokacin da Allah zai tashi bayi a ranar hisabi, fa yunadihim bi sauti, aje da hadisin manzo Allah ya fa yunadihim bi sauti, Allah zai kira mutane da murya sauti, inji manzo Allah. Allah zai kirawo halittunka wato da sauti, ya zuwa man ba kuda kama ya zuwa man ka ba, shi ne bayanin al-Imam Bukhari halittacin sakarku a kwalin ibai, wanda ke kusa da inda maganar ta fito yana daidai da wanda ke nesa, wato ba ku bambanci. Allah zai kira halittu gaba daya, kowa zai ji duk filin hisabi. Abinda Allah zai ce shi ne anal maliku anal kayyan, ni ne mai iko, ni ne mai isani, la yanbaghi li ahadin min ahli jannati an yadkhula al-janna, baya kamata ga wani dan aljanna ya shiga aljanna, wa ahadun min ahli an-nari yadkhuluhu bi mazlamati al-hali, wani daga cikin yan wuta yana neman sa da wani zalunci da ya mata, hatta lazmata, ko da mali guda ne sai an yi hisabi kafin da ya wuce aljanna. Saboda haka idan akwai zalunci tsakanin ka da kafiri, sai an yi wa hukunci tun da kafiri makomarsa wutai, ba ka tafiya aljanna sai ka ba da haƙƙi, ko da haƙƙin nan na kafiri. Allah zai ce wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar, baya kamata ga wani daga cikin yan wuta an yi rukun an-nar ya shiga wuta, wa ahadun min ahli jannati yadhlubuhu bi mazlamati al-hali, wani daga cikin yan aljanna yana neman sa da wani zalunci, hatta sabma ardi mai kunna sai muka ce kai ba wa inna ma la ilaha fatan quratan qurna, ya Rasulullah ta yaba ayi mubiya, ka shi za mu zo wa Allah muna tsirara, kuka kiya ba mu da shi, ba mu da sutura. Sai maza Allah ya ce bi hasanati wa sayyi'ati, ai da lada da zulubi za a biya wannan bashi, da lada da zulubi za a biya bashi, hatta tsakanin ka da kafiri. Idan ya ba kafiri kafiri, ladan ka za a ɗiba a zuba ma kafiri, sai dai duk ladan da kafiri ya samu a ranar ba zai kai wato nauyin da zai saboda haka yasa ko da an mar hisabin makomar sautaki, Allah ya samu gani. Kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa Allah madaukaki yana da sauki. Hadisin yana sahih al-Bukhari, musnad al-Imam Ahmad, yana sunan abin nan, yana littafin al-Musnad al-Imam Abi Ya'la al-Mawfili, sannan yana cikin al-Mu'jam al-Imam Tabarani. Akwai hadisin Jabir wanda ya kama da wannan, wanda yake tabbatar da cewa lallai Allah zai kira ga bayi a ranar kiyama, kuma za a ji sauki na Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda shi ma ya yi magana, wanda kuma zai kasance ne bayan an shiga aljanna. Inna Allah yaqulu li ahli jannati, lokacin da yan aljanna suka shiga aljanna, manzon Allah yake Allah zai kira su ya ce musu ya ahli aljanna, fa yaquluna za su ce labbaika rabbana wa ta'alayka, muna amsa kiranka ya Allah. Idan aka ce fa alayka ana bi ifadar laka ba da ifadi, wato muna dawwama wajen biyayya gare ka. Idan aka ce labbaika ana bi amsa kira, idan aka ce labbaika ana bi amsa kira, amma idan aka ce fa alayka ana bi wato dawwama akan biyayya gare ka, iqama ba'da iqama, muna dawwama wajen biyayya gare ka bayan dawwama akan biyayya da muke maka. Allah zai kira yan aljanna su amsa, sai ce hal raditum, kun yarda kuwa? Fa yaqulun za su ce wa ma lana narda, me zai hana mu yarda? Wa kad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, ga shi kai mana kyautar da baka ba mu wani cikin halittun ka ba, da wanda aka ba shi aljanna, ai babu wanda aka ba mu aljanna in ba dan adam ba, mala'iku su samu aljanna ba, haka nan mala'ikun aljanna suna samu aljanna da mutane. Fa yaqulu sai ce ana uqtiikum akthara min zalika, zan ba ku abin da yake wancan. Kalu za su ce ya rabbi wa ayi shay'in afdal min zalika, wani abu ne za ka ba mu wanda yake aljanna kuma daɗi? Kalu sai Allah ya ce uhillu alaykum ridwani, na warware muku yardata, na halatta muku yardana, fa za a kafu alaykum ba'dahu abada, don haka a bayan yau ba zan sake fushi akan ku ba har abada. saboda ka samun yardan Allah ya fi aljanna yafi aljanna dadi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin mutafaqun alaihi yana sahih Bukhari da kuma sahih Muslim wanda daga cikin hadisin akwai riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kira Annabi Adam wannan kafin ayi misali kenan sai ce ya Adam Annabi Adam sai ce labbaika wa sa'adaika amsa kiranka da tabbata akan biyayya gare ka fa yunada sai a kira shi bi sautin ijma don Allah Allah zai kira shi ya Adam Annabi Adam sai ce labbaika wa sa'adaika sai Allah ya kira shi bi sautin inji Annabi sallallahu alaihi wasallam fa yunada bi sautin za a kira shi da murya inna Allah ya'muruka an tukhrij min zurriyyatika ba'dan ila an-nar Allah yana maka umarni ka fitar da wata jama'a daga zuriyarka da za a tura su ta ayo wanda ka fara isali ke da farkon isali hadisi yana sahih Bukhari da Muslim farkon haduwar mutane a farkon isali abinda Allah ya gaya ma Annabi Adam ke ya kai Adam idan ya amsa ana kira da sauki kowa na ji fitar da jama'a daga zuriyarka wadanda za a tura wuta wannan rana shi ne yaron da aka yi barin sa sai kansa ya kurkura saboda tashin hankali ne san ko shi ma yana cikin tawagan farko ba Allah ya tsare mu ci gaba da tafsiri ya ce wa aka mana Allah ya ce ma Annabi Musa alaihi salam a yake mana bayani game da Annabi Musa alaihi salam wa katabna lahu fil arwah mu rubuta ma Annabi Musa alaihi salam a cikin alluna min kulli shay shi da bayanin Annabi Adam alaihi salam min kulli shay bayanin komai mu rubuta masa a cikin wannan alluna to haka yasa yake cewa Annabi Musa alaihi salam yana da ilimin komai kamar yadda Annabi Adam ya faɗa cikin wannan hadisi mau'izatan wa tafsilan li kulli shay'in a matsayin wa'azi sannan kuma bayani daki daki na dukkan komai kaga ilimin ya zama kenan kamar kashi uku Allah ya sa ilimin al'amura a cikin at-taura sannan kuma ya saka wa'azi cikin at-taura sannan Allah ya yi bayani shari'a daki daki a cikin at-taura shi ne tafsilan li kulli shay'in kamar yadda Imam Qurtubi ya faɗa a tafsirin wannan aya cikin al-jami'u li ahkam al-Qur'an فمجلد أبو الشافعي لا قريب له صلى الله عليه وسلم لكل شيء أمروا به من الأحكام تكون أن دعك يوم بنو إسرائيل أمرني لك أشياء التوراة فالله يعي بيان سدك لك فكمل مو بني يتكا كمو مو مديا أن محمد صلى الله عليه وسلم دبن بني مو تتاشي مو أفعل من أجل كراء الاتحاد أفعل مثلا لإن كبودي القرآن باكا جنة أمسلتا idan ka buɗe hadisai ba za ka samu amsar ka kara da ba na'am akwai amsar amma a dunkule ne Allah ya samu gani amma dai kaga amsar karara a fili a cikin alqur'ani a ko a cikin hadisai a saboda ka zo da sai ka ciro ilimin alqur'ani da ilimin hadisi sannan sai ka ba da amsar wannan matsala kamar misali abubuwan da ke aukuwa a zamanin yau matsaloli na zamani na yanzu a ce akwai wani abin da ya shafi mota jirgi ko abin da ya shafi tiyata wanda duk zamanin manzon Allah babu kaga kenan ba za ka samu amsar ta a cikin alqur'ani ba ba za ka samu amsar ba a hadisin manzon Allah sai dai an kai ga ijtihadi sai an kai ga kokarin ciro hukunci daga alqur'ani da kuma hadisi to wannan rahama ce gare mu saboda al'ummar manzon Allah ta ji tsawo zamaninta ya fi tsawo saboda daga manzon Allah ba sauran annabi hatta kiyama saboda haka za a rinka samun sabbin matsaloli suna shigowa wannan dalili yasa musulunci bai rufe kofar ijtihadi ba sai bashi abu ne akwai amsar cikin alqur'ani akwai amsar cikin hadisi karara sannan akwai amsa a dunkule ba mai warwarewa sai mai ilimi saboda haka yasa idan ka samu wata matsala sai ka je ga malami sai ya gaya maka sai ya ciro ayar alqur'ani ya ciro fahimtar sahabbai ya ciro hadisin manzon Allah ya ciro fahimtar sahabbai akan wannan ayar da hadisin zuwa ga kaji ai kaji kaji inda magabata sai ce ma shi a fahimtar sa ga hukuncin kaza wannan shi ne ijtihadi to ba haka bane Isra'ila suke ba, Allah bai ba su wannan dama ba. At-Taura yanda ta zo tafsilan li kulli shay, saboda haka malami ba shi da wata gaba da shigar da fahimtar sa. Da zaran mutum wata matsala ta zo, in ya zo gaban malami sai dai malami ya kusa da shi, sai ga da Allah yake. Babu wani inda aka ce malami yana da rabo na bayanin fahimtar sa, babu wajen gure. Shi ne yasa yake fa innahu lam yakun indahu ijtihad wa innama khutta bidhalika ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da Allah ya rubuta masa wadannan ilimi, sai yake fa kutta bi quwwati kariki, wannan abu da karfi, ya kariki wannan abin da karfi. Wa amur aqawmaka ya'budu bi aqsarika, kuma kai umarni ga jama'anka su yi riko da mafi kyawun abin da ya roƙe na tauratin. Ka wuri kun da rafa su ke da zan nuna muku makomar mutanen banza, wato makomar fasu kai. Zan nuna muku makomar kwandararru. Ka ubayyidu lakum iqamu alladhina la ya'kuluna biha. Zan nuna muku hukumar wadanda ba su riko da littafin Allah. Wannan yana kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kirin waɗannan maganganu a cikin Qur'ani, kamar suratul Zumar da aka ce wa annabi Musa, wa'amur qaumaka ya'budu bi ahsanika, ba wai akwai bayani mara kyau bane a littafin Allah, amma aka ce ya'budu bi ahsaniha, su yi riko da mafi kyau. Haka Allah yake faɗa, wato ka yi riko da mafi kyau, ana nufin ka yi kyakkyawan riko da littafin Allah. Amma littafin Allah babu mummuna a ciki. Mu ma Allah ya faɗa mana a cikin suratul Zumar aya 55, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'azabu baghtatan wa antum la tashurun. Idan aka ce wattabi'u ahsana, ku musulmai ku bi mafi kyawun abin da aka saukar muku daga Allah, akwai mummuna ne? Babu. Duk abin da aka zo da shi daga manzon Allah mai kyau ne, amma Allah ya ce ku bi abin da ya fi kyau, yana nufin ku yi kyakkyawan biyayya ga littafinsa. Idan aka ce Allah ya ba wa annabi Musa ilimi a cikin wasu alluna, waɗannan alluna akwai saɓani game da fahimta game da su, shin su ne a tauran ko ko ba su ba ne a taura? Babu shakka zahiri da su ne a taura da Allah ya ba wa annabi Musa alaihi salam. Domin a suratul Qasas aya ta 43 Allah maɗaukaki ya ce wa laqad atayna Musa kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula, mun ba wa annabi Musa al-kitab. A nan kuma yake katabna lahu fil alwahi, yana nufin alkitab, domin bayan an hallaka Fir'auna aka ba Allah Musa alwahi. Kaga yanzu kuma Allah yana bayani ne akan cewa ba'da ma ahlakna alqurun alula aka ba shi littafi basaira linnas wa hudan wa rahma la'allahum yatadhakkarun. Wannan yana nuna cewa alwahu nan da ake nufi su ne at-taura, kuma wannan shi ne fahimta mafi inganci, domin shi ya dace da ainihin ayoyin Alkur'ani gaba ɗaya. Sai dai Allah yana tabbatar mana yadda at-taura take ne asalinta, alluna ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi wannan littafi, ba kamar littafi wanda kake da shi a yanzu ba. Wato ainihi tsarin at-taura a farkon lokaci ya zo ne a tsarin alluna, wanda ya zo da bayani da yawa. Amma dai yana tabbatar mana Allah shi ya rubuta da kansa, wannan ba kuma aqida ne. Dole ka yarda cewa Allah da kansa ya rubuta littafin da saura. Dole ne ka yarda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya rubuta littafin da saura. Don abin da ya faɗa ke, wa katabna lahu fil alwahi, mun rubuta masa a cikin waɗannan alluna. Saboda haka aqidar ahlus sunna ita ce, mu mun yarda Allah yakan yi rubutu da kansa, wal khatu a ce Allah ya yi zana wani wata kalma, ya zana kalma da kansa, siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Aqidar ahlus sunna ita wani siffatun fi'liya khabariyya sabitatun lillah, Allah yakan yi rubutu da haka, siffa ce ta aikinsa, kuma ta tabbata. Akwai hujjojin alqur'ani, akwai hujjoji na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin dalilai akwai hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, lamma qada Allahu al-khalqa, lokacin da Allah ya gama halitta, kataba fi kitabihi, sai ya rubuta a cikin littafinsa, wa huwa indahu fawqa al-arshi, manzo Allah yake wannan littafin yana tare da Allah a saman al-arshi, inna rahmati ghalabat ghadabi, rahama ta tarin jayi fushina. Hadisin yana sahih Bukhari hadisin 1164. Akwai riwaya da Imam Muslim, riwaya ta bambanta da wannan, yana kitabu Tauba. hadisi na 2751 a riwayar al-Imam Muslim lamma khalaqa Allahu al-khalqa kaga riwayar al-Imam Bukhari lamma qada Allahu al-khalqa wannan kuma lamma khalaqa Allahu al-khalqa katabu fi kitabi lokacin da Allah ya halicci hadisu ya yi rubutu a littafinsa fa huwa indahu fawqa al-arsh wannan littafin yana tare da Allah a saman al-arsh me ya rubuta inna rahmati taglifu gabari amma riwaya ta Imam Bukhari inna rahmati galabat gabari rahama ta tariga tarinta yi kushina riwayar Imam Muslim fa rahama ta tana rinjayar kushina don haka har abada kenan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya makanta alkawari rahama ta tana rinjayar kushinsa saboda haka komai yawan laifin bawa idan yana da abu guda wanda ya samu yardan Allah aka ce shi aljanna komai yawan laifin bawa idan yana da abu guda da ya samu yardan Allah aka yi to zai shiga aljanna ko me dade wa saboda me saboda yardan Allah tarin jaye mushin Allah wato rahmar Allah to sai Allah ya rinja ya mushin Allah to ba ma riwaya ta Imam Bukhari da riwaya ta Imam Muslim su ne ainihin mahabbar shahid ba riwayar ta tabo a sunan Tirmidhi hadisin yana bai sunan Tirmidhi hadisi ne 2888 yanda yazo shi ne inna Allaha hina khalaqa al-khalqa annabi sallallahu alaihi wasallam yace lallai Allah lokacin da ya halicci halittu kataba bi yadihi ala nafsihi kaga wannan ya kade nan dai kataba bi yadihi ala nafsihi Allah ya rubuta da hannunsa yayi maranta alkawari in ji mun Allah Allah ya rubuta da hannunsa yayi maranta alkawari inna rahmati tadli mubabbi lallai rahmata tana da jaya kushina hadisi ya zo cikin sunan Ibn Majah hadisi ya zo 2665 riwaya Ibn Majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace kataba rabbukum ala nafsihi bi yadihi mahaliccin ku ya rubuta da hannunsa ya rubuta alkawari maransa qabla an yakhluqa al-khalqa kafin ya halicci halittu rahmati sabaqat jabbi rahama ta tarin jayi kushina wato Allah ya rubuta wannan kaga wadannan hadisai ingantattu daga bakin manzon Allah sun tabbatar Allah ya yi rubutu da hannunsa da kansa kataba bi yadihi ala nafsi kataba inna rabbakum kataba rabbukum ala nafsihi bi yadihi ya zo da wadannan riwayoyi wannan ya nuna cewa lallai siffa ce ta Allah yin rubutu Allah ya kai rubutu tun daga hadisai sun tabbatar ya taba yi kuma kamar hadisin hujja ta biyu shine hadisin da muka karanta wato muhawara da aka kusa tsakanin annabi Musa da annabi Adam alaihi salam a cikin wannan muhawara mun ji yadda annabi Musa yake cewa annabi Adam yake cewa annabi Musa anta Musa allazi faqaka Allah azza wa jalla bi risalatihi wa bi kalamihi shin kai ne Musa da Allah ya zabe ka da maganarsa kuma ya zabe ka da sabanninsa wa a'taka al-alwaha kai ne Musa da Allah ya baka alluna fi hati diyar kulli shay'in cikin alluna akwai bayanin dukkan komai wa qarrabaka najiya kai ne Musa da Allah ya kusance ka da ganawa sannan sai ce marko bikam wajen Allah ta'ala ka tabbata taurati qabla an yakhluqa li zalika shekara nawa kaga Allah ya rubuta shi a taura zan yi laifi kafin ma ya halice ni shi 40 hadisin yana da Bukhari da Muslim kaga ya tabbatar annabi Adam ya tabbatar Allah ya rubuta at-taura ga annabi Musa da hannunsa domin yace wa khalaqa at-taurata bi yadihi Allah ya rubuta maka at-taura da hannunsa to kaga anan idan Allah yake wa katabna lahu fil alwahi mu rubuta maka a cikin alluna karka ce a Allah ya ce a rubuta ya sa malaiku da Allah ya ce mu rubuta maka don haka Allah da kansa ya rubuta wa annabi Musa littafin at-taura wannan yana daga cikin darajar da annabi Musa alaihi salam ya samu saboda littafin da Allah ya baki Allah ya rubuta littafin da ya halitta nan al-Imam Muhammad bin Hussein al-Juri al-Imam al-Juri yana cikin malaman farko shi ma malaman sunna na farko ya rabu shekara da shekara 360 wato shekara 1076 da suka wuce yana da littafi da ake kira kitabu shari'a shi ma littafi muhimmi ne a shafi na 323 yake babu al-iman بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده وخط التوراة لموسى عليه السلام بيده. kaga wannan malami yana cikin malaman sunna na farko ya rubuta littafi yayi babi saboda ya karantar da mu aqida yace wannan babin yana bayani ne akan cewa dole ne ayi imani da cewa Allah ya halicci annabi Adam da Hannunsa, Allah ya rubuta al-Tawrat da ya ba mu annabi Musa da Hannunsa. Yace babin yana magana akai saboda cewa Allah ya rubuta al-Tawrat, wannan haka ne hakikatan aqida ta Ahlus Sunna. فأصرف عن آية
فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا يتخذون سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
الله يسمى النبي موسى عليه السلام فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق زن كور دعايونا كوتندا suke girman kai a duniya ba tare da haƙƙi ba. Duk wanda ya zama mai girman kai ne Allah ya alƙawari ga Musa zai kawar da ayoyinsa gare shi. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha, ko da sun ga kowace alama da take tabbatar da imani ba za su yi imani da ita ba. Wa in yarau sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila, idan sun ga tafarkin shari'a ba za su rike shi a matsayin tafarki ba saboda Allah ya riga ya kawar da fuskokinsu daga bin shari'a. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا, إذا سن هنجر بك لا تلكيت عن أي هنجر فيه ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا دليل ثبت سن كرية آية يمو وكانوا عن هاجاته لكم سن كثن شير ربنا النوم جبلة قد ورد آية نتكو وأن دليل يتعيب كثير في الشيوة وتو آية سنة بنت ورقوري أبدا أن لا يتعيب أن المساء الكوري الشيوي كودا مسيحة مشيحة ko da ka samu shirya idan ka koma ka zama mai girman kai Allah zai amsa wannan shirya. Ta asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri haqqin, saboda haka idan Allah ya kauda kai daga shirya ba za ka taba bin kabarki gaskiya ba. Me dalili? Yace bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu an hagadin, don haka yasa a tafsirin wannan aya ibn kathir yace sa'amnahu fahma al-hujjati wal adilla ala azamati wa shari'ati wa ahkami qulub al-mutakabbirin an ta'at, duk mutumin da ya zama mai girman kai ne ba zai fahimci shari'ar Allah ba zai fahimci dalilai da suke tabbatar da girman Allah tabaraka wa ta'ala ba. Idan mutum mai girman kai ne ko haka zai girman kai zai tura shi har ga halaka. Wa yatakabbaruna 'ala an-nas bighayri haqqin, yace kamar takbaru bighayri haqqin adallahu Allahu bil jahl, yanda suka yi girman kai babu haƙƙi sai Allah ya karkantar da su da jahilci, domin mafi munin jahilci shi ne ka jahilci mahaliccinka. Kuma malamai suna cewa ba ma kafiri ba, ko da malami ne musulmi malami, idan mutum yana da karatu yana da ilimi, wannan ayar tana tabbatar mana idan daga baya ya zama mai girman kai ba zai mutu ba sai Allah ya maida shi jahilci. Wannan shi ne abin da Allah ke karanta da mu. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. دمي أبدا الله يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وأن هنا كما آيات هي سورة الصف إلا الله يقول وإذ قال موسى لقومه يا قومي وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. الله يقول ولما ذهبوا أذهبك الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Don haka ko da malami yana da sanin Allah, idan ya zo mai girman kai ba zai bar duniya ba sai Allah ya karɓe iliminsa sai ya zama jahili. Allah ka tsare mu. Karanta aya ta gaba.
Wallahina kandaru bi ayatina wa liqa'i al-akhirati hadathat a'maluhum hal yuzlauna illa ma
الذين كذبوا بلقاء بآياتنا ولقاء الآخرة والذين كذبوا بآياتنا ونفكرت آيو يوم سنك جرينا أصلي ولقاء الآخرة وانتهي كنية هدوى تألا أكياما هدوى اللاهرة kaga ya nuna cewa idan ka kariyata wato ka kariyata tashi da za a yi a lahira to kamar ka kariyata musulunci ne gaba ɗayansa saboda haka idan ka kariyata abu ɗaya da manzo ya zo da shi kamar ka kariyata duk abin da manzo ya zo da shi to haka yasa Allah maɗaukaki ya ce habitat a'malu ayyukansu sun ɓaci gaba ɗaya idan mutum ya kariyata sakon manzon Allah guda ɗaya to kar ma ya dauka musulunci ba zai tasiri ba idan ka kayyata annabi ta wannan gefe to tun musulunci da annabi ya zo da shi ka gane ta kenan don haka za ka tashi lahira da shi wanda da ayyukan su sun lalace halitta zaune illa ma kan ya amalu shin ana saka mutum ba ce abin da suka aikata saboda haka ya bada cewar duk mutumin da ya zama to bai yarda da abin da manzon Allah ya zo da shi ba na magana a kan ilimin gaibi kamar misali tashi da kiyama wannan mutumin musulunci sa bai da amfani Allah ka kare Allah ya sa albarka cikin abin da muka fada Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في